Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladira cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Yayin da annobar cutar coronavirus ta bulla a larduna da kasashe kusan 220 a duniya ta kuma shafi tattalin arzikinsu da kuma harkokin yau da kullum. A cikin shirin namu na wannan makon za mu duba yadda wannan cuta ta shafi harkar noma a Najeriya da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta. Ba tare da bata lokaci ba zan mika ragamar shirin ga wakiliyar mu Abuja Madina Dauda. Tanjin yadda ta tattauna mana da bakin da ta gayyato mana.
Barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shirin Noma tushen arziki tare da ni Madina Dauda a ofishin watsa shirye-shiryen muryar Amurka dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Manyan baki na mutane biyu ne a yau. Akwai Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darekta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samaru Zaria. Da Dr. Shu'aibu Madugu, darekta a majalisar binciken harkokin noma ta tarayya. Ina muku maraba da zuwa ofishin muryar Amurka da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Coronavirus wata cuta ce da ta faru a duniya baki daya a farkon wannan shekara, tun daga kasar Sin ko kuma kasar China ta samo asali. Wannan cuta ta shafi tattalin arzikin kasashen duniya da dama, ciki har da Najeriya. Yanzu a wannan tattaunawa da zamu yi da Farfesa Muhammad Fatuji Ishaku da Dr. Shu'aibu Madugu, zamu yi kokarin warware zare da abawa akan yadda bullar cutar ta shafi harkar noma da yadda a yanzu ake fargabar yuwar bullar yunwa a ƙasa baki ɗaya bayan dogon lokaci. Waye Allah a wannan lokaci na corona ne ko bayan an rabu da cutar? Yaya manoma za su yi amfani da dabarun zamani wajen yin noman rani domin a magance kalubalen yunwa da ake tsammanin zai mamaye ƙasar a bayan cutar coronavirus? Zan fara da kai Farfesa Muhammad Faguji Ishaku. Farfesa, kowane ƙarin haske za ka yi mana akan wannan matsala da kowa ke tsoron shi a yanzu?
Alhamdulillah, matsalan nan da kika ambata matsala ce wacce take a zahiri, ganin ma dai abin da ya faru. Bacin ma ita wannan annoba ta COVID-19 da ta shafi duniya da kuma ƙasar mu Najeriya, akwai kuma canjin yanayin damina ita ma da ta samu ambaliyar ruwa a wurare daban-daban. Idan aka hada tasirin da waɗannan abubuwa guda biyu suka yi, hakika harkar samar da abinci a ƙasa zai dan ba da tsoratarwa. Kuma gaskiya ne hakan shi ake fuskanta a waɗansu wurare. To amma abin murna shine ba dukkan wurare ne wannan al'amari ya shafe su ba, duk da cewa an samu ambaliya na ruwa. Sannan kuma ita wannan cuta ta COVID-19 ta kawo katsalandan musamman ma wajen harkar rarraba kayayyakin da ake amfani da su domin a inganta noma, wato kamar su taki da sinadarai da ake amfani da su a watsa wajen yin noma, ya kawo tsaiko wajen rarraba su akan lokaci. To amma banda wannan, akwai wurare da dama da akasari an ci gaba da harka na noma domin ita wannan annoba ba ta yi tasiri ba har sai zuwa kaman zuwa watan uku zuwa watan hudu kamin faduwar damina. Faduwar damina cikin taimakon Allah an samu abubuwa sun fara dan warwarewa, manoma sun fara harkan nomar. Amma dai akwai tsaiko da ya jawo. Binciken da aka nuna na kiyasin abin da aka noma bana, wanda kwanan nan wata cibiya wacce take makociyar mu ce ta kullo da alƙaluman, sun nuna cewa a zahiri duk da cewa an samu ragowa daga yadda aka samu bara, amma har yanzu an samu ƙarin kusan misalin kashi 10 daga cikin 100 na bunƙasan noman kayan abinci a ƙasar nan. Wato kenan, duk da cewa akwai tsorace-tsorace da ake ji a wurare da dama, amma kuma samun yawaitar ruwan sama da kuma manoma da suka rungumi dabarun aikin noma na zamani, wannan ya ƙare rage tasirin muguwar tasirin da waɗannan matsaloli guda biyu ne bayani a kansu.
To, Profesa, na ji bayaninka. Yaya za a yi a cike giɓin kuma da ake gani, Farfesa?
a ganin mu noman rani shi ma zai bada mafita kusan duk wani amfani da aka sani kama daga shinkafa masara wake auduga dawa gero da sauransu ana iya noma su da rani sai dai kawai ba kowane wuri ne ake samun ruwan da za a yi ban ruwa da shi har ya banya ta habaka ba to kiran da nake yi shine wurare kamar wurare da ake da madatsun ruwa da kuma shirye-shirye na noman rani da ake yi to ya kamata a sadaukar da kaso mai yawan gaske wajen noma kayan amfanin gona maimakon kayan marmari da aka saba noma da su domin a samu ai sauri a cike wannan gibe a gurguje kenan
bari in dawo ga Dr. Shu'aibu wani ƙarin haske zaka yi min akan wannan batu na tasirin annobar coronavirus akan kayan abincinmu
masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Sandra, I'm the young machine.